Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu je tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a yau Talata, 1 ga watan Agusta na shekarar 2023. Da fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, kungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi, su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan makamansa. Yan wasan Niger da ke halartar gasar wasannin kasashe renon Faransa da aka fara a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo an bar su suna fama bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar su a satin da ya wuce. Dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar kasar Chadi na gwagwarmayar neman matsuguni yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanoninsu.
To kanin labaran kenan aka saurara. Idan muka tsunduma cikin shirin kuma za a ji matsayar wasu al'ummomi da ke kan iyakar Nijar da Najeriya a game da matakan dattawa da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kaba wa Nijar.
Dai an kace an rufe hanya, kaga matsaloli za a shiga. Mai tahowa ya dau buhu daya ko kuma ya tuwa daya da kwano ya tai ya dafa ma iyali ne. To an kare hanya, to ya za a yi?
Sannan za a ji cewa masu fashin baki sun fara tofa albarkacinsu a game da sunayen mutanen da shugaba Tinubu ya gabatar da sunansu da wato wanda majalisar dattawa Tuni ta fara tantance su. Kuma suke cewa
to kasa ba za ta taba ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kwakwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba. Waɗannan mutane guda 28 mafi rinjayensu su ne ungojoman mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a Najeriya.
Kazalika za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. To amma kafin mu kai ga duk waɗannan, yanzu ga Maryam da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi, su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa. A jiya Litinin, shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Josep Borrell ya bayyana goyon baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekaran jiya Lahadi, inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su mika mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja. A cikin wata sanarwa, Borrell ya bayyana cewa dole ne a mayar da Bazoum akan karagar mulki ba tare da bata lokaci ba. Ya kuma ce kungiyar EU ta yi watsi da zarge-zargen katsalanda daga kasashen waje, kuma za ta dora alhakin duk wani hari akan farar hula ko kan jami'an diplomasiya ko gine-gine akan sojojin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ma ya yaba da abin da ya kira jajircewar shugabancin kungiyar ECOWAS na tsara mulkin Niger, ya kuma ce ita ma Amurka ta bi sahun sauran kasashe a kiraye-kirayen da ake yi na a gaggauta sakin Bazoum tare da maido da zababbiyar gwamnatin Niger. Yan wasan Nijar da ke halartar gasar wasannin kasashe renon Faransa da aka fara a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo an bar su suna fama bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar su a makon da ya wuce. An tattaro yan wasa da masu kaɗe-kaɗe da raye-raye daga yawancin kasashen da ke amfani da harshen Faransanci a wasannin da ake yi karan farko a Kinshasa, babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, birni mafi girma a duniya da ke magana da harshen Faransanci. Gasar, wacce ta kunshi masu wasannin motsa jiki da masu gasar al'adu, an kaddamar da ita ne a babban birnin kasar da ke tsakiya Afirka ranar Juma'a. Sai dai kwanaki biyu kafin fara wasannin, wasu hafsoshin soja suka bayyana a gidan talabijin ɗin gwamnatin Jamhuriyar Niger, inda suka sanar da hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da kuma rufe iyakokin kasar. Dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar kasar Chadi don gujewa fada da hare-haren kabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane 300 ne suka tsere daga Darfur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu, lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Islam na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira kimanin 33,000 da ke sansanin Warang na Chadi, ta nemi a sama masa matsugunni don kaucewa ruwan sama da ake yawan yi, yayin da ruwan ya lalata matsugunansu na tenti. Wasu yanzu suna zama a cikin tenti mara ƙarko da ruwan sama zai iya kwashewa cikin sauri. Wasu kuma suna haɗuwa wuri guda a cikin barguna don su ji ɗumi, yayin da damina, wato yanayin damina, ya sa ƙungiyoyin agaji da ke aiki a Chadi fuskantar ƙalubale wajen kaiwa ga 'yan gudun hijirar da ke isa da ƙafa ko akan amalanken da jakuna ke tukawa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan ba da jimawa Maryam za ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko. A halin da ake ciki yanzu a birnin Kwani da ke Niger a kan iyaka da Najeriya, ra'ayoyin al'umma ya bambanta a game da matakin sai da yawo, wato ECOWAS na kakabawa Niger takunkumi, inda waɗansu ke ganin cewa abin zai yi tasiri, yayin da wasu ko ke cewa barazana ce kawai ECOWAS take yi wa sojojin da suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a Niger. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarshen rahoton.
Garin birnin Kwani shine babban gari a jamhuriyar Niger, mafi kusa da wata ƙasa ta ECOWAS, kasancewa mita 500 ne ke tsakanin jami'an tsaro na jamhuriyar Niger da takwarorin su na Najeriya a kan iyakar birnin Kwani ta jihar Tawa da Ilela lokar gamman ta jihar Sokoto. Tun lokacin da taron shugabannin ƙasashen kungiyar ta ECOWAS ko CEDEAO na ƙarshe a makon jiya da yawakana Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, shugabannin suka yanke shawarar ƙarƙabawa a jamhuriyar Niger ta kunkumai tare da baiwa askarawan kasar da suka hambare mulki daga bazun Muhammad sati guda na mayar da hambararren magabatan akan kujerunsu. Ra'ayoyi suka so mucin karo da juna game da tasiri ko akasarin haka na kulle iyakokin kasashen sai da yawo wa Niger. Waɗansu 'yan Najeriya da ke kasuwancin kai komo a wannan iyakar ta kunkuman na hana shiga da fita daga jamhuriyar Niger na iya shafuwar tattalin arzikin kasashen biyu da al'ummomin su.
Ni na Murtala da Araba Ilel local government. To, mu gare mu ba ci gaba na ba. Shi dai duk wanda ka zo a shigo Najeriya shi koma Niger. To, an ce an kulle iyaka, ina zai biyin ya taho? Zai kawo mu kuma waya gare mu.
Kasuwancin ku abin bai iya kawo cika sai an ka ce ga ku sake shigowa. Ko kuma kuna nan ga ku hita.
A shi aka cika gaskiya. Abin da abin ka cika mu sai mu zo mu zamu so kawo mu kawo shi abin ka cika gare mu. Amma ko kai kanka misali ka taho an ce ka kulle radio ka. Shin ci gaba ga ku ci baya?
Muhammad Murtala wurnu ga Sokoto wurnu akwai matsala da min zama Najeriya Niger da gari gida gudana. To, yan an ce an saka hukumi ko Niger gaskiya halaje ka sama gaskiya ba na fata a ce ba a ce shigo Niger gaskiya ba na fata wannan domin yan an ka hakan zai shaho al'umma dama ba mu dai ba shahi Niger na shahi Najeriya saboda da yan kabu da ba shigowa da kaya sai an taho da kaya da shigowa Niger da kuma abin da samu ya rika.
Sunana Alhaji Aminu Araba Ilela local government. Gaskiya idan aka yi hakan ga wannan al'amari zai kawo koma baya, ba ko har ga kasawan ga abin zai kawo koma ba ga tattalin arzikin kasa. Kuma sa'an nan mu waɗanda ga shigowa mu to mu kawo nan ga gaskiya abubuwan za ka kawo mana koma baya.
Sai dai a cewar wani manazarci al'amuran yau da kullum a garin birnin Kwani, barazanar takunkumai shan toka ne domin ba zai yi wani tasiri ba.
Ibrahim Bubakar ni sai in ce abu ne wanda dai cika al'ada ne, an ce al'ada ce mu kawo da waye. Barazana ce kawai, kungiya ce wadda ta azu dokokinta ta shaida suke na yau abu ya faru wanda ya kamata gode su, in bata gode su ba kuma ka sani gireta kenan abun ko bai yi sai ta guda shi an bar gode ana cana sashi ne amma realite bista karale ko ne za su yi shi.
Yan kasuwar na jamhuriyar Niger da ke shiga Najeriya suna kawowar abinci a Niger cewa su kai takunkumi na iya jefa mutanen Niger da ma na Najeriya da ke wannan yankin a cikin wata matsala kamar yanda daya daga cikin su ya mene karin bayani.
Sunana Sule Nambir
waɗannan kwanin kasuwar kwanin. Muke shiga Nigeria muna ɗaukowa masara, gero, hatsi, dawa, dusa muna kawo su nan ne. To kaga an ka ce an rohe hanya, kaga matsaloli da ya shiga. Mai tuwa ya dau buhu daya ko kuma ya tuwa ɗaya da kwano ya taya dawa ma iyali ne. To an ka rohe hanya to ya za a yi? Akwai makwabtan mu wanda kidnapping sun haddabe su cikin garuruwan su. To kuma su wannan sun dawo a nan gare mu. Wasu sai sun yi kasuwancin su ma su tsallako su dawo kwanin su kwana in su haya ta waye su koma. To kaga in an kalce an rohe hanya, kaga gaskiya akwai matsala.
Malam Mamman Hassan masanin tattalin arziki ne ya ce akwai matsaloli da ke iya bijirowa da zaran aka saka wa Niger takunkumi kamar yanda ECOWAS din take yin barazana.
In ka dauki takunkumi tsakanin mu yanzu da mu da Nigeria, har ma kace kwanne da illela, ka gani akwai bisa fannin kasuwanci, wai kaya da aka zo akai tumaki, dabbobi a tai akai an saida, kuma bisa fannin ma rashin lahiya su taho mu matahi. Duk waɗannan abun an samu an ka rike su, an ka ce yau babu su. To ka gani mutanen mu za su wahala dan takunkumi yin shi na kai, amma in an sashi to sai dai Allah shi kiyaye da mu da su duk wasu yaji.
Yanzu haka dai iyakokin na jamhuriyar Niger na kulle, yayin da jama'a suka zura idanu don ganin menene zai faruwa bayan wannan barazanar ta ECOWAS ko sai dai yawo da ta hada kasashen yammacin nahiyar Afrika. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Da Haruna Mamman Bako da wannan rahoton, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarshen labarin duniya.
Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu, lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango. Akalla mutane shida ne suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da Rasha ta harba da suka taba birnin Kryvyi Rih a kudancin kasar, wato garin su Zelensky, a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin. Gwamnan yankin Sarhi Lysak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin, yana mai cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wata yarinya 'yar shekara 10 da mahaifiyarta. Wasu su 75 kuma sun jakkata, ciki har da yara 6 masu shekaru daga 4 zuwa 17. Ministan cikin gidan kasar Ihor Klemenko ya ce makaman masu linzami sun afkawa wani gini da jama'a ke zama da kuma wata jama'a. A gidan da ya lalace, kusan mazaunansa 150 sun yi nasarar fita da kansu, wasu 30 kuma sai da jami'an aikin ceto suka taimaka musu, a cewar gwamnan. A jiya Litinin, Amurka ta ce ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan a zagayen tattaunawar da kasashen biyu suka yi a baya-bayan nan don sauya manufofin da suka haddasa taɓarɓarewar haƙoƙin bil'adama a ƙasar, musamman na mata da 'yan mata da kuma al'ummomi masu rauni, yayin da ta yaba da nasarorin da ƙasar ta samu a fannin tattalin arziki da yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙarƙashin mulkin Taliban. Tattaunawar ta kwanaki biyu tsakanin kasashen da a baya suka fafata a fagen daga ta wakana ne a birnin Doha na ƙasar Qatar, tsakanin wakilan Amurka na musamman a Afghanistan Tom West da kuma ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da ke jagorantar tawagar Taliban. Amurka ta bayyana matuƙar damuwa game da tsare mutane da takurawa a kafofin yada labarai da kuma taƙaita ayyukan addini tun bayan da Taliban ta kwace iko a birnin Kabul, a cewar wata sanarwar bayan ganawa da Amurka ta fidda. Bangaren Amurka ya goyi bayan buƙatun al'ummar Afghanistan na neman a mutunta 'yancinsu, a kuma saurari gudunmuwar da za su bada wajen tsara makomar Afghanistan.
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu za mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya, inda Majalisar Dattawa ta tantance ministoci 14 cikin 28 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aika mata, ciki har da tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike. To sai dai 'yan siyasa da masana harkokin shari'a sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan cancantar ministocin. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
I became the governor of Rivers State in 2015. Again, I recontested. Ohun gwamnan jihar Rivers ne san Wike kenan a lokacin da ya bayyana a gaban majalisar dattawa. Wike wanda yana daya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar Adawa waɗanda Tinubu ya zabo domin ba su kujerar minista, ya sha alwashin ba zai ba mara da kunya ba idan ya fara aiki a matsayin minista a gwamnatin Tinubu. To sai dai Sanata Sahabi Ya'u daga jihar Zamfara ya ce majalisa ta tantance ministoci 14 ne a maimakon 16 da majalisar ta yi niyyar tantancewa.
A wani tantance minista 14 maimakon 16 saboda wasu dalilai biyu din ba su samu aka tantance su ba, amma dai za a ci gaba gobe insha Allah.
Ya kaga waɗannan ministocin da aka kawo gaban ku yanzu?
A to na tabbatar da shi shugaban kasa dole ya yi nazari ya tabbatar da cewa mutane ne waɗanda zai iya aiki da su, kuma yana ganin cewa suna da ilimi da kwarewa da jajircewa ta aiki tare da shi. Don hakan ga wajibi ne mu da muke jam'iyya guda da ma wanda ba jam'iyya guda halin da kasar nan take ciki mu ba shi goyon baya mu tabbatar da ya cika kudurinsa.
Amma ga masanin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar yana ganin akwai abin dubawa a waɗannan ministoci da shugaba Tinubu ya zakulo.
Idan ƙasa ta kasance waɗansu mutane guda ɗaya a matsayinsu na tsofaffin ministoci ko tsofaffin sanatoci ko tsofaffin gwamnoni, a maida su su kadai ake musanyawa, yau kana kujerar gwamna, gobe kana kujerar sanata, jibi kana minista, ko yau kana minista, gobe kana gwamna, jibi kana sanata, ana jujjuya su haka, to ƙasa ba za ta taɓa ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kwakwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba. Waɗannan mutane guda 28 mafi rinjayensu su ne ungozoman mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a Najeriya yanzu.
To ko menene doka ta tanada a batun nada ministoci? Ganin cewa wasu jihohi sun samu ministoci bibbiyu amma wasu ba a riga an ba su ba. Sanata Babangida Usaini yayi ƙarin haske.
Abinda dokar ƙasa ta faɗa constitution shine kowace jiha tana da minista guda. To wannan da aka kawo kuma doka bata hana shugaban ƙasa ya kawo waɗanda ya gamsu cewar wannan ya tabbatar da sahihancin su ba ya kawo mu tantance su. Saura daga baya kamar yanda kika gani wasu jihohin ba kawo nasu ministocin ba. To waɗannan daga baya zai aiko da su, wannan babu wani abu doka ta yarda da wannan.
Kuma wasu jihohin naga sunayen ministoci bibbiyu.
Wannan duka ko a tsari na gwamnati ta baya wannan wasu jihohin suna da ministoci guda biyu, waɗansu wakilci ne ma na zone na shiyarsu. Bayan jiha ko ne ko su shiya tana da wakili guda ɗaya. To wannan damar shi shugaban ƙasa ce ya ɗauko daga kowace jiha ya ga dama ko wanda zai wakilci jiha ko wanda zai wakilci shiya.
Ana sa ran tantance sauran ministoci 14 an jima kaɗan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ishu ɗin shi ne su sun riga sun tsoratar kwankwaso da abin da aka yi daidai. Da wannan bai daidai ba, kwankwaso ne. Da abin da ya faru, kwankwaso ne.
Wai kwankwaso ne yake wani abubuwan.
Ba gaskiya ba ne, barka ji. Ai, kwankwaso ba ruwansa ya riga ya ritaya daga siyasa.
Ko shi abba ka gaya ka tambaya zai ce ku ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ku ba shi yake mulki ba. Ai, ko mahaukaci ya san cewa abba ba shi ne, shi dai kawai yana kan kujeran ne. Wannan ma ba ma wani abun mamaki ba ne.
Yanayi zai iya wanzuwa. Gwamnati mai ci ta rushe waɗannan masarautu har ma a dawo da tsohon sarkin Kano.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin a gaskiya wane ne gwamnan jihar Kano a yanzu nan? Abba ne ko kwankwaso? Wane ne yake sa ana yi ko kuma ana hana yin abubuwa a wannan jiha a halin yanzu da ake ciki? Sannan wane laifi ne Ganduje yayi wa kwankwaso da shi kwankwason yace har abada ba zai yafe wa Ganduje a kansa ba? Ba da bayan haka za ta yi gwamnatin da ke kan karaga yanzu a Kano ta yin NPP ta sake maido da tsohon sarki Sanusi Lamido Sanusi a kan gadonsa na mulki? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu tattauna a wannan shiri wanda shi ne na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji dangane da abubuwan da suka wakana a Kano tun bayan da aka yi canjin gwamnati tsakanin Ganduje da kuma Abba Gida Gida. Ba tare da ɓata lokaci ba zan sake maida ku ga hannun shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ke ɗaukar baƙuncin Alhaji Umar Haruna Doguwa shugaban NNPP na jihar Kano tare da Alhaji Ibrahim Zakari Salina, babban sakatare na jam'iyyar adawa ta APC. To malamai, bismillah.
Honorable, da yawa daga cikin mutane na ciki da wajen Kano suna ganin shi kamar gwamna Abba Kabiri su bai da wannan siffa din ta yin irin waɗannan abubuwa da wasu daga cikin mutanen Kano suke koka da shi, cewa ana durƙusar da kasuwanci kuma ana jefa zulumi a zukatan mutanen da suka zo za su ke
murna. Ba za ke amfani da wannan kalmar ta cewa ana durƙusar da kasuwanci.
Gaskiya ne cewa kwankwasan ne yake jan rangama sa ko kuma a shi Abba Kabiri wai kwankwasan ne yake wannan abubuwan.
Ba gaskiya ba ne, barkaji mutane so suke
zuwa
shewar.
Ba gaskiya ba ne.
Ai, kwankwaso ba ruwansa ya riga ya ritaya daga siyasa ta Kano, ya tafi yana cin yana
gogisa Abuja. Kana magana ta ji tsoron Allah.
Kan kuma shirbe ya neman sa to da aka kafa siyasa.
Amma tsoron Allah cewa ko da jerin sunayen da aka mika na sunayenku, an ce kamar tsohuwar gwamnati yana da haska kamar tsohuwar gwamnati.
To shi wani ɗumaɗa tsohuwar rutu kuma sai da ganin shi ta bari shi ta kuce ina kokai ganin su kuma zuwa shi daga shi ba da tsohuwar rutu kuma sai
ba ka samu fatan da Abba Kabiri shi ne ke gwamnatin Kano,
shi ne ke gwamnatin Kano, ai tafiya da bari Abba ne ke gwamnatin Kano.
A bangaren ku kun gamsu cewa Abba Kabiri shi ne in charge, abin da ake cewa in charge yake rike da akala shugabancin Kano, ko kuma a jita-jitan da ake cewa kwankwasa ne yake masa nune, kuna da irin wannan ra'ayin kuma?
Ko shi Abba ka gaya ka tambaya zai ce ko ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ko ba shi yake mulki ba. Amma abin da nake so in gaya wa shi chairman na NGP shi ne ina tausaya kwankwaso. Mutumin da yanzu ya yi minista, ya yi gwamna, ya yi advisor, ya yi dapur, abinda yake nema shi ne ta iya yiwa ba wani abu wanda zai nema in ba yanzu maganan ya tafi shugaban kasa ko kuma yana neman minista ko wani abu ba. Amma yazo haka kawai dan kere mutum daya, yazo ya bata sunansa a wajen al'umma, ya bata duk wani abu wanda yake tunani dan kawai ba dan komai ba, dan kawai ya nuna nawa wani mutum daya. Ina so in tabbatar maka da cewa wayannan abubuwan da yayi, ai ko mahaukaci ya san cewa Abba ba shi ne, shi dai kawai yana kan kujeran ne, wannan ma ba ma wani abun mamaki bane. Wayannan abubuwa ba komai kwankwaso yayi ba, kawai yayi ne abubuwan da kawai zai zubar masa da mutunci, domin a girma irin nasa bata kamata a ce ko kwankwaso ya waiga baya yana ganin cewa gara irusa kaza na ganduje, gara irusa kaza na ganduje. Wayannan rushe-rushen da yake yi maimakon su kawo masa daraja baya suke mai da shi. Idan yanzu a sati biyu zai zo ya sa yaransa ya rusa abu worth billion 126, in ka zo dole ne duk wanda zai yanzu ya zo ya ce zai tsaya shugaban kasa, dole mu ji tsoro, ƴan Najeriya su ji tsoro cewa idan a sati biyu a Kano zai iya rusa abun biliyan 100 da wani abu, to idan ya zo Najeriya kuma na trillion no zai.
Amma wasu na cewa wai Allah Allah ma suke shari'a nan da ake yi ma watakila cewa wai ga wani
ta iskobin ba
a zuciyar
wani me a kan me
an ce ana shari'a.
Ai wannan bari ka zo na guda daya, ai shari'a kamar da ake faɗa sabanin hankali duka abin nan da suke yi sirbalin abinsu kun su shiga ba su dama su yi suka yi kara su gaza su gaza. Amma ina so ne in tambaye ka, duk Najeriya wacce jiha ce aka ɗauki gwamnatin da take ci aka ɗaɗata da ƙasa da ƙuri a 1,000,000,000 abu, hususan magana ita ce da yi ƙwarin yana cewa Abba ba shi yake mulki a Kano ba. Mu yanzu a Kano lokacin da Ganduje ya mulki, ai mun san wa shi yake mulki, amma duk da haka mun yadda mu zuba hip ɗin a gabansa shi da ke mulkin. Now issue ɗin shi ne su sun riga sun tsorata da kwankwaso, da abin da aka yi daidai da wannan bai daidai ba kwankwaso ne, da abin da ya faru kwankwaso ne, lokacin da suke mulki in zan problem kwankwaso ne, da abin da samu kwankwaso ne.
Akwai wato rahotanni da suka rawaito ma dubu irabi Musa kwankwaso yana cewa shi fa ba zai taɓa yafewa Ganduje ba. Wai shin gaskiya ne yayi wannan furcin, kuma idan haka ne wani ya girman laifin da ya masa yi ba?
To ina so in gaya maka cewar a iya sani na kwankwaso ya zama gwamna a 2011, kafin nan ya zama gwamna a 1999 Malam Ibrahim Shekaru ya zama gwamna. An yi abubuwa, ni ina cikin council da kwankwaso ya zo ya ce baya san a ƙara waiwaye baya a jalayi, kuma alaƙata da kwankwaso na san mutanen da suka wa kwankwaso abubuwa masu girma da nauyi da ya kamata a ce biya fi musu ba amma ya juya ya yafi musu ba kawai ya yafi musu ba ya rungume su ya yake su to kana so in tabbatar mu cewa sanin daraja da kima da gidan da wanda sai ko bai taba bin cewa akwai wanda bai yafi mallin fiyo ba dai ba ka ba ba gaskiya bane
shin yayi masa laifi
yanzu ba laifi
ganduje ya kwankwa sai laifi
yawa rubu ka rubu da laifi ni ya mun laifi
a'a
ni
ganduje ya yi kwankwa sai laifi
ba ya masa tilamu
a kaiwa
ni ya razani ni shi mun jami'a ya mun laifi
laifi me ma
ni
amma yanzu magana ake ta ganduje ya ce
ya mun laifi
ya ce ba zai yafi ba
kai
bai faɗa haka ba
babu magana
to amma yayi masa laifi
a ni ya mun laifi
ora ba haru dogwa wai gaskiya ne cewa gwamnati ta mika waccan doka a kadaita kuma a dawo da fasalin Kano na da
dan su suka fada ai suke ta yadawa duk wannan jisu suka harra kuma alhamdulillah a wannan satin naji shugo masu rinjaye na majalisa ya fito ya ci su ba irin wannan jikara gaban su so dan suke yadawa mu barka juna
kenan za ku kenan kun fasa rushe
a barkaji barka juna guda
tunda dama da zancan rusau din nan da zancan masarautun nan su tsoye muku
da barkaji barka juna guda mu yan kungu sai wala ba ku da tsoro wallahi muke alƙawari muna fada kowa ya ga mai mace ne ba mu taba zuwa alƙawari mun rushe alƙawarin cewa mu shi masarautu ba
sai dai kurege
mu sai dai kurege mu da mun fitka dai ba an ji amma mun ya alƙawari zamu rusau da abin da aka bayar ba dai makarantu shi mun rushe mun fada kowa ga mai kowa mun fada na sune suke bin sarakunan suna ga musu su rufe su na wannan abin
amma yanzu idan har haka ne nace ni ban sani ba
ya markaji ya markaji ai ban ce wannan namu ba ce wannan ke ko kuke bari ku fada kuna fada kai ka je campaign din da ake fada ba kuna wannan kai ka je kai attend din na ka campaign da kai kuma kana fada na so raki
ya zai buga wa sarakuna
barkaji barkaji tsaya malai
kamar malai ba eh abin
da hankalin mu duk gaba ɗaya barkaji kamar da kai fada mai fada magana wa wani mai jidawa bane ai wannan aure jama'a kenan kai you are part of parcel na wannan campaign din an yi da kai ba dai ba ba bi ba shine ma yar tsin campaign ku tsara ku sarakuna
to
barkaji ya markaji ya markaji ya markaji mu kuma mu ta fita wannan wani akan ba amma gwamnati ta tafi aka abuwa guda biyu abinda ta alƙawari da kuma abinda ta tara abinda ta alƙawari da kuma abinda ta tara
yanzu kun zo kun tarar da
masarautu
ne da ku
da su zuwa markaji abinda ta alƙawari da kuma abinda ta tara bu mu alƙawarin yin wannan ba amma mun zo mun tarar da yanayi ya warantin ai wannan ko kuma demand ya kawo magana sanar
yanayi kamar
yanayi a yanayi na gwamnati idan yanayi ya warantin ai wannan not to talk about abinda da ka da mu dai
kamar yayo
yanayi ma'ana ko a samu agitation a izalu misali shi na dogon suka shirye su ba ci wasu ne aka competition ba
yawa da kai ne da ma ku da sursu
wannan duk wannan ana gaba ka ai ba ma waccan magana balle kici al'adar ne
amma kana magana yanayi ina da fasalta na
shi yanayi misali yanzu misali
menene ma yanayin
kuma ya ba barin baka misali barin baka misali yanzu ɗan Rufai yayi gwamnati a Kaduna a campaign promise is about initiative rusa gadar kawo amma da ya shiga ya ga gosu ne kado abu ya rushe da yanayi ne kawo sa sai ka zo kana gwamnati sai ka samu gwamnati takari ba ga ɗorin zaka yi amma yanayi ne kawo sai ka zo kai ka now we are watching things muna kallon abubuwa da suke faruwa wannan baya cikin campaign promise mu amma idan yanayi ya taso na kaza da kaza a cikin Kano
wudu kai amma idan sa suna cewa
shine magana
idan ba rami ne ka rami ne
ai barkaci ai mu gwamnati mu ta kwankusiya gwamnati ya duk wani abu da zai kawo dubarmi a Kano sai mu ko da biza duk wani abu da zai kawo cewa Kano wala zan yi
a fahimtar ku samar da sarautu ci gaba ne ko ci ma bane
a gurin kamar a su aka tambaya su da sai
a misali
a su aka tambaya
ai yanzu misali
su aka tambaya su da sai
a
kai za a tambaya a mu ai in an tambaya ai ba bukatar a tambaye mu saboda mu mun yarda da cewa ci gaba ne kuma muka yi
to shi
da haka kai za a tambaya cewa wannan abin ci gaba ne ko ba ci gaba ne
ai na ga maka cike mu wannan baya cikin campaign promise
mu ku din toci yanzu a fahimtar NNP
mu ga wannan gurin ba mu ga wannan gurin ba
kenan za a iya su rushe masarautu
mu ga wannan gurin
idan yanayi ya bayar ko za a iya dare sarkin Kano
sanin mu ga wannan gurin ba mu kai wannan gurin
a mu dauka mu kaddara zancen yanayi da
idan an kai
abin da kuna da wannan bayanin cewa yanayi zai iya wanzuwa gwamnati mai shi ta rushe wadannan masarautu har ma a dare tsohon sarkin Kano
wallahi daga yanda suka yi abubuwan nan daga sati uku abin da ya kawo yanzu da abin da aka ce za su yi wanda zai kawo rashin ci gaban Kano zan yarda za su iya yi
ban gane da rashin ci gaban Kano ba
wato duk abin da zai zo ya cisgunawa kanawa to wallahi na yadda za su yi
to duka na Allah ya kawo karshen wannan muhawara da muka yi ƴan kwanaki muna yi dangane da abubuwan da suka biyo bayan canjin mulki a jihar Kano Dabo bayan da jam'iyyar NNPP ta kwankwasiya ta dare kan karagar mulki muna godiya ainihin ga su baki namu Alhaji Umar Haruna Dogowa wanda shine shugaban jam'iyyar NNPP din da ke ci yanzu a can Kano da kuma Alhaji Ibrahim Zakari Salina babban sakataren jam'iyyar APC da tabargaro din sannan jinjina ta musamman ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci wannan muhari da aka yi a can birnin Kano da babban ne din ya cillo mana ita zuwa nan Washington muka kawo muku ita a madadin su duka Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington ku huta lafiya
Madala to masu sauraro anan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau sai kuma zuwa can an jima mu dawo da shirin mu na hantsi yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu nake muku ma assalamu